بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، يو لهدي ترى قوات رمضان باي هجر رمضان الله صلى الله عليه وآله وسلم تشكرا دبو إيدة تريه حدود أربعين دعوكو وان دي 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 دقوم قوات رمضان shekara ta 2022. Muna ci gaba da darasinmu na tafsirin Al-Qur'ani. Muna nan a cikin Suratul Qur, wanda wannan shine darasi na tara a cikin darasin wannan sura mai albarka. A darasin da ya gabata mun tsaya akan aya ta 37. Za mu tashi yau akan aya ta 38. Nam.
A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Am lahum sullamun yastami'una fih, فليأتِ مستمعهم بسلطان مبين. أم له البنات ولكم البنون، أم تسألهم أجرا فهم من مغرم مثقلون، أم عندهم الغيب فهم يكتبون، أم يريدون كيدا، فالذين كفروا هم المكيدون.
نعم. من aya kenan aya ta 39 ko zamu tashi akan aya ta 40. 39 muka tsaya mu amlahul banat wa lakumul banun, zamu tashi aya ta 40 daidai. Na'am. Har yanzu dai surar tana nan tana magana akan bijiro da hujjojin mushrikai da kuma raddi dangane da abubuwan da suke faɗa akan manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam da Al-Qur'ani, da ma abubuwan da yake bai kamata mai hankali a ce ya faɗa ba, da ake musu raddi da su dangane da cewa sun faɗi waɗannan abubuwa. Bayan Allah maɗaukakin sarki ya yi maganar cewa am lahum sullamun yastami'una fi, ko suna da wani tsani ne da suke hawa su je sama su jiyo magana, inda anan suka samu dalilin cewa wannan abin da ya zo da shi ba gaskiya ba ne. Da haka idan haka ne, falyati mustami'uhum bi sultanin mubin, shi wanda ya je ya jiyo din daga cikinsu ya zo da dalili wanda zai tabbatar da cewa ya je din, kuma zai tabbatar da cewa ga abin da ya ji. Sai Allah ya ce am lahul banatu, ko kuma suna cewa Allah ne yake da ƴaƴa mata, wa lakumul banun, ko kuma kuna da ƴaƴa maza. Da haka wannan mummunan rabo da suka yi, suka ɗauki wanda suke so suka danganta ma kansu, suka ɗauki wanda ba sa so suka danganta ma Allah. Sai Allah ya ce ma manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam, am tas'aluhum ajran, ko kana tambayar su wani lada ne dangane da imanin, cewa in za a yi imani sai an biya kaza, wanda yake so ya yi imani ya bada kaza sai ya yi imani. An tas'aluhum ajran, ko kana tambayar su wani lada ne, fahum min mazramin muthqalun, sai zaman to su saboda wannan harajin da ake sawa musqaluna suke samun nauyi ba sa iya yin imani anan dai ba wannan bane to menene dalilin da zai sa mutum duka waɗannan hujjojin da duk abin da ya dogara da shi an rusa kuma ba zai iya yin imani ba zai iya yiwa ya ce to ai an ce sai an biya kaza ne ni kuma ba zan iya biyan wannan kuɗin ba an ce ba za ka kai karɓi ba za ka kai kalmar shahada ba sai ka kawo rago da buhun shinkafa sannan za a karɓi kalmar shahada ka ni kuma banda abin da zan iya biya da haka ake faɗa ma manzo Allah ko kana tambayar su wani haraji ne wanda wannan harajin sai yake musu nauyi yake sa ba za su yi imani ba saboda ba za su iya biyan wannan harajin ba ko kuma za su iya biya din amma yana musu nauyi suna ganin kaman akwai takura a ciki akwai wani abu ne da ake sa musu na takura wanda zai hana su yin imani wanda za a ce saboda shi ne suka ƙi yin imani idan dai saboda hujja da dalili ne yanzu babu hujja babu dalili me ya rage kawai mutum ya ce ya yi imani ya furta kalmar shahada shi ne ba zai yi ba to ko akwai wani abu da kake ɗora musu ne a kan furta kalmar shahada wanda sai an biya za a yi wannan ya tabbatar da cewa ba haka ba ne domin manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam bai taɓa neman wani abu a kan imanin wani ba shi ya sa ma Allah maɗaukacin sarki ya ce ya kore mai wannan a cikin alƙur'ani a wurare daban-daban Allah yana cewa qul ma as'alukum alayhi min ajrin wa ma ana min al-mutakallifin ka ce musu ni ba na roƙon wani lada a wurinku duk abin da nake muku na karantar da alƙur'ani da wa'azi da nake yi ina yi ne fi sabilillahi a kyauta ma as'alukum alayhi min ajrin ba na cewa ku biya ni wani lada akan wannan aikin da nake yi a wani wurin a cikin suratul furqan Allah ya ce ma manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam qul ma as'alukum alayhi min ajrin illa man sha'a an yattakhidha ila rabbihi sabila kace musu ni bana neman wani lada a wurinku ban ce a biya ni wani abu ba kawai abin da nake nema ladan da nake nema shine man sha'a an yattakhidha ila rabbihi sabila kawai wanda ya ga dama ya bi hanyar Allah subhanahu wa ta'ala ya yi imani shine kawai abin da nake nema amma sai an bani kaza ko sai an yi min kaza to ni bana neman komai a wurin kowa dangane da abin da nake karantar da ku na wahayin da ake saukar min na alƙur'ani a wani wurin Allah maɗaukacin sarki ya ce ma manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ya faɗa ma mutane qul la as'alukum alaihi ajra in huwa illa dhikrun lil alamin ko in huwa illa dhikra lil alamin cewa ka ce musu ni bana neman lada bana neman abiya ni da komai ba wani abu nake yi ba face tunatarwa da faɗakarwa ga duniya gaba ɗaya da haka alƙur'anin dhikra ne lil alamin tunatarwa ne ga duniya don haka nazo ina bayar da shi a kyauta ba tare da an na ce abiya ni wani abu a matsayin sakamakon wannan tunatarwan da wannan wa'azin da nake yi ba ba ma manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ba dukkan annabawa Allah ya kore musu wannan babu wani annabi wanda yake zuwa ya isar da sakon Allah da kuma neman wani abu a wurin mutane a madadin wannan sakon na Allah da yake isarwa a cikin suratu shu'ara Allah maɗaukacin sarki ya faɗa mana annabawa dukkansu suna faɗa cewa wa ma as'alukum alaihi min ajr in ajriya illa ala rabbil alamin bana tambayar ku wani lada ko sakamako dangane da abin da nazo da shi babu lada na baya hannun kowa sai a hannun Allah da haka a hannun Allah nake neman lada Allah ya faɗa mana a suratul shu'ara cewa annabi Nuhu ya faɗa haka haka annabi Hud shi ma ya faɗa haka annabi Salih shi ma ya faɗa haka annabi Shu'aibu duka waɗannan jerin annabawan da aka kawo a cikin suratul shu'ara kowanne a cikinsu yana cewa wa ma as'alukum alaihi min ajr in ajriya illa ala rabbil alamin da haka ba sa neman komai a wurin kowa abinda suke nema kawai shine ka yi imani ka sami shari'a shine aikin da annabawa suka zo da shi zuwa ga duniya gaba ɗaya ballantana kuma manzon Allah صلى الله عليه وآله وسلم وأن شيني إمام المرسلين شيني شو قبان أنبا وان قباتيا دان هكا الله مدوكة تنسركي يكي تنبيا تنبيا تإنكاري شاقوينا تنبيا ركوان أبني كويا تورا مكوان هراجيني كويا سنيا مكوان ساكا مكوني دسيكم بيا سنة ذاكي إيماني شيني ما أنر أم تسألهم أجرا فهم من مغرم مسقلوم wanda ku kuma wannan ladan ko wannan harajin shine yayi muku nauyi yasa kuka kasa yin imani da haka in dai ba wannan ba to menene dalilin da zai sa a kira ku zuwa ga imani da Allah kuma a tabbatar muku da cewa akwai Allah akwai rububiyyar ta Allah da kowace irin hanya hanya ta hankali da ta ilimi duka an tabbatar muku amma duk da haka kun kasa yin imani to inde ba wani haraji aka sa muku ba ba abin da zai haifar da wannan kangarewar da irin wannan dajewar dan haka sai Allah madaukakin sarki ya ce an yuriduna kaida ana bal yuriduna kaida ai ba haka bane ana ba haraji aka sa musu ba ba wani abu manzon Allah ya nema a wurin su ba kawai dai abin da yasa suka ci gaba da dagewa yuriduna kaidan suna so ne su kulla ma kirci ga manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ko su kulla ma kirci ga al'umma dan su hana su yin imani da manzon Allah din sallallahu alaihi wa alihi wa sallam da haka duk wani abin da suke yi suna yi dan kaidi ne da kuma kokarin tutarwa ga manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam sai Allah ya ce fal ladina kafaru su din kafiran da suke kulla wannan kaidin humul makiduna sune ake kulla ma makirci ba su sani ba shine ma'anar wayamkuruna wayamkurullah suna kullawa Allah yana kulla musu suna kulla makirci Allah yana kulla musu nashi makircin wallahu khairul makirin Allah shine mafi alkhairin masu kullawa dan haka suna yi Allah yana warware abinda suke kullawa shine wayamkuruna wayamkurullah wallahu khairul makirin anan kuma aka ce fal ladina kafaru humul makidun su kafiran su ake yi ma makirci gurgurdan yanda suke zama su kulla makirci gurgurdan yanda makircin yake faruwa a kansu mana kulla makircin da suke yi kaman kansu suke kulla ma makircin shi yasa aka ce fal ladina kafaru humul makidun dan Allah madaukakin sarki yana cewa wala yahiqul makru sayyi'u illa bi ahlihi mummunan makirci baya fadawa kan kowa sai kan wanda suka kulla wannan mummunan makirci da haka gurgurdan yanda suke kulla ba manzon Allah makirci gurgurdan yanda makircin yake fadawa kansu idan sun kulla makircin su je su kashe shi da an fita filin daga sai makircin ya dawo kansu ya zama su ne kaskantattu su za a kashe su za a wulakanta duk wani kulli da za su yi suna ganin sun takura manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam sai zama nasara ga manzon Allah nasara ga al'ummar manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam da haka sun ya tabbata cewa fal ladina kafaru humul makidun kafirai sune waɗanda ake kulla ma makirci sune ababan kulla ma makirci ana gurgurdan yadda suke yi gurgurdan yadda Allah madaukakin sarki yake mayar musu da martani dangane da abin da suke aikatawa da aka kulla makirci yana komawa sakamakon shi yana komawa ne zuwa ga wanda ya kulla shi a ƙarshen al'amari da aka duk makircin da za su kulla ba za su iya hana wannan da'awar ta manzon Allah ba za su iya hana yaduwar alqur'ani mai girma a cikin al'umma ba shi yasa har manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ya bar duniya addinin musulunci yana nan a cikin jaziratul arab amma kafin shekaru ɗan kaɗan adawar da kiyayyar tana ƙaruwa musuluncin kuma yana ƙara yaɗuwa yana ƙara fasuwa gurgurdan yadda adawa take tsanani gurgurdan yadda musuluncin yake ƙara ƙarfi yana ƙara yaɗuwa shine fal ladina kafaru humul makidun za su yi ta amfani da kaidi na dukiya da maganganu na baki da dukiya Allah ya ce innal ladina kafaru yunfiquna amwalahum liyasuddu an sabilillah lallai kafirai za su rinka kashe dukiyarsu suna kulla makirci domin su toshe addinin Allah su hana musulunci ci gaba Allah madaukakin sarki ya ce fasa yunfiqunaha za su ci gaba da kashe dukiyar komi yawanta komi tarinta za su ci gaba da kashewa kuma ta kono alaihim hasra sannan wannan dukiyar ta zamar musu asara a banza a ƙarshen al'amari kuma yughlabuna sannan ai galaba akan su didda dukiyar da makircin da komai za ai galaba akan su sannan an je lahira walladhina kafaru ila jahannama yuhsharun za a kayar da su a wutar jahannama a ranar al-qiyama haka makircin ne makirci dangane da addini ba zai iya tutar da addinin da komai ba ko da yayi nasara a wani lokaci kuma wannan nasarar za ta zama mai asara za ta zama mai kaidi akan shi da kuma musiba wanda ba zai iya fita daga cikin ta ba
am lahum ilahun ghayrullah subhanallahi amma yusrifun
sai Allah madaukakin sarki yace am lahum ilahun ghayrullah to tunda har yanzu dai sun ki yin imani gashi kuma an tabbatar a kyauta ake so su yi imanin ba a neman komai a wurin su to am lahum ilahun ghayrullah ko suna da wani allan ne banda wannan allan da ya aiko manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ko akwai wani allan ne na daban da suke da shi wanda saboda shi ne suka ki sakin shi su kama allan da aka zo musu da alqur'ani yana tabbatar da shi a cikin alqur'ani ko akwai wani allan ne wanda yake ba Allah subhanahu wa ta'ala ba an tsallake am inda humul ghaibu fa hum yaktubun a baya ku an karanta ku bayan an tas'aluhum ajran fa hum min maghramin muthqalun sai am inda humul ghaibu fa hum yaktubu am inda humul ghaib to ko suna da wani ilimi na ghaibu ne waɗansu malamai suka ce al-ghaibu a nan ana nufin al-lauhin mahfuz ma'ana ko suna da ilimin lauhin mahfuz ne sun je sun duba sun ga abin da yake daidai da abin da yake ba daidai ba shine am indahumul ghaibu fa hum yaktubun ma'ana ko suna da ilimin lauhin mahfuz ne sun je sun kwafo abin da yake ciki sun rubuto abin da yake daidai an tabbatar musu da cewa su ne akan gaskiya su ne akan daidai kenan wannan shine abu na biyu bayan wancan in ba haraji aka dora musu ya hana musu imani ba to ko sun je sun leko lauhin mahfuz din ne har sun kwafo wani abu shine am indahumul ghaibu fa hum yaktubun wadansu kuma suka ce a'a am indahumul ghaibu abinda ake nufi yana nan akan babin shi akan asalin shi ko dai suna da ilimin ghaibu ne ma'ana sun san ghaibu fahum yaktubuna dan haka da wannan gaibun yaktubuna sai zama ma'anar yaktubuna anan yahkumuna suke yin hukunci da wannan gaibun da suka sani ko sun san gaibu ne saboda wannan gaibun da suka sani shi yasa suke hukunci suke tabbatar da cewa su ne akan gaskiya manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ba shi bane akan gaskiya sai zama yaktubuna anan bi ma'ana yahkumuna ma'ana suna hukunci suka ce kamar yadda yazo a hadisin manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam hadisin Bukhari da Muslim da manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam wasu mutane suka zo kawo ƙara a wurin manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam cewa ga abin da ya faru dangane da wata shari'a ta zina da ta faru a tsakanin su sai manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam yace aqdi bainakuma bi kitabillahi zan yi hukunci tsakanin ku bi kitabillahi ma'ana bi hukmillahi da hukuncin Allah subhanahu wa ta'ala suka ce shine ma'ana an indahumul ghaibu fa hum yaktubun ko suna da ilimin ghaibu ne wanda suke hukunci da shi shi yasa suka ki yin imani su yadda da hukuncin da alqur'ani yazo da shi am yuriduna kaida ko kuma a'a kawai suna so su kulla kaidi ne da makirci fallazina kafaru humul makidun lallai kafirai wayanda suka kafirce ma Allah da manzon Allah su ne waɗanda ake kulla ma makirci ya Allah ya ce am lahum ilahun ghayrullah ko suna da wani abin bauta ne ba Allah ba suna da wani abin bauta ne wanda suke bauta ma ba Allah ba, wanda shi yasa suka ki imani da abinda manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ya zo da shi. Wani zai iya cewa suna da abin bauta, suna da gumaka da suke bauta ma. To amma ko a wancan lokacin su Quraishawa ba su ɗauka waɗannan gumakan su ne haƙiƙanin allolinsu ba. Sun sanya waɗannan gumakan ne a matsayin wasu abubuwa da za su rinƙa yin tawassuli da su zuwa ga Allah. Za su rinƙa tawassuli da waɗannan gumakan zuwa wurin Allah subhanahu wa ta'ala. Kamar yadda suke cewa, wani lokaci su ce muna yi ne don neman cecensu, don za su cece mu a wurin Allah ranar Al-Qiyama. Ko kuma su ce a'a muna yi ne don mu nemi kusanci zuwa gare su. Ma'ana kamar yadda masu cewa suke cewa kai mai saƙo ne, mai zunubi ne, da haka ba za ka iya kiran Allah kai tsaye ba, ba za ka iya bauta ma Allah kai tsaye ba, da haka sai ka bi ta hanyar wani, sai ka samu wani wali, in ka kira shi shi kuma sai ya kira Allah ya isar da saƙonka wurin Allah. To su ma irin wannan abin suke yi da waɗannan gumakan, amma sun yadda akwai Allah, sun yadda Allah shi ne ya halicce su, ya azurta su, yake komai. Amma kuma su ba su yadda kai a matsayinka na mutum kai tsaye za ka koma kana bauta ma Allah ba, kana kiran Allah, kana buƙatar ka samu wasu abu waɗanda ba sa saɓan Allah, wanda za ka rinƙa bi ta hanyar suka isa zuwa ga Allah. Shi yasa wasu sai su sassaƙa dutse, wasu su sassaƙa bishiya, wasu su ɗauki wani salihin bawa a kabari su ce shi ne abin bautarsu, haka za a yi kai. Saboda a wurinsu wai wannan ne zai musu tsani zuwa ga Allah subhanahu wa ta'ala. Da haka a nan Allah ya ce amnahum ilahun ghayrullah, ko suna da wani abin bauta ne ba Allah ba. Sai Allah ya ce subhanallah, sarki ya tabbata ga Allah. Allah ya fi ƙarfin ya zama yana da abokin tarayya. Allah ya wuce a ce ga wani abin bauta in ba shi ba. Da haka abin bauta ɗaya ne shi ne Allah subhanahu wa ta'ala. Kamar yadda mahalicci ɗaya ne, to wanda kuma ya kamata a bauta ba guda ɗaya ne. Da haka baya yiwuwa ya zama mahalicci da guda ɗaya, sannan kuma abubuwan bauta daban-daban. Ko kai ne aka ce maka ga mahalicci guda ɗaya, ga kuma abubuwan bauta da yawa, wanne za ka zaɓa? Za ka yi ƙoƙari ka zaɓa a cikin abubuwan bautan nan, ka nemi wane ne mahaliccin nan wanda shi ne ya yi halitta shi kaɗai. Da haka ba zai yiwu a ce ga mahalicci ba, sannan kuma ga waɗanda za a bauta ma daban saɓanin wannan mahaliccin, ko kuma a rinƙa haɗa shi da wasu waɗanda suke abubuwan bauta. Da haka Allah ya ce subhanallah, sarki ya tabbata ga Allah subhanahu wa ta'ala. Amma yushrikun, dangane da abin da suke yi na shirka da haɗa Allah da wani, a ce mutum yana bauta ma Allah kuma yana bauta ma wani wanda ba Allah ba, yana neman taimakon Allah, yana neman taimakon wani wanda ba Allah ba, yana addu'a ya ɗaga hannu ya roƙa ya nema a wurin Allah, haka kuma yana zuwa ya ɗaga hannu ya addu'a ya roƙa a wurin kabarin wani wanda ba Allah ba. Duka wannan subhanallahi, amma yushrikun, sarki ya tabbata ga Allah dangane da shirkar da suke yi da haɗa Allah subhanahu wa ta'ala da wani. Da haka Allah maɗaukakin sarki shi kaɗai ne, ba shi da abokin tarayya, kamar yadda ba shi da abokin tarayya a halitta da azurtawa da kashewa da rayawa, to haka kuma ba shi da abokin tarayya a wurin bauta. In ka yadda shi kaɗai ya halicce ka, ya azurta ka, ya raya ka, to kuma idan ka zo bauta ka tsaya a kan cewa shi kaɗai ɗin shi ne za ka bauta ma, ba za ka bauta ma wani wanda ba shi ba. Shi ne ma'anar iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, kai kaɗai muke bauta ma, kuma kai kaɗai muke neman taimako a wurinka. Da haka duk wanda ya bauta ma wani wanda ba Allah ba ya yi shirka da Allah, kamar yadda duk wanda ya nemi taimakon wani wanda ba Allah ba a kan abin da ba wanda zai iya yi sai Allah, to shi ma ya yi shirka da Allah subhanahu wa ta'ala. Da haka bayan Allah ya yi wannan istifhamin na inkari cewa ko suna da wani abin bauta ne wanda ba Allah ba, nan take sai Allah ya tsarkake kanshi ya ce subhanallah, tsarki ya tabbata ga Allah. Amma yushrikun, dangane da shirkar da suke yi, suna haɗa Allah subhanahu wa ta'ala da wani wanda ba Allah ba a wurin bauta. Da haka Allah shi kaɗai ne, wa ilahukum ilahun wahid la ilaha illa huwa ar-rahmanur rahim. abun bautan ku abun bauta ne guda daya ba ku da wani abun bauta da gaskiya in ba shi ba da haka duk wani abun bauta ba abun bauta da gaskiya bane in dai ba Allah bane subhanahu wataala shi kadai wanda yake wahdahu la sharika la na'am
وَإِنْ يَرَوْا كِسْفًا مِنَ السَّمَاءِ سَاقِطًا يَقُولُوا سَحَابٌ مَرْقُومٌ فَذَرْهُمْ حَتَّى يُلَاقُوا يَوْمَهُمُ الَّذِي فِيهِ يُصْعَقُونَ يَوْمَ لَا يُغْنِي عَنْهُمْ كَيْدُهُمْ شَيْئًا وَلَا هُمْ يُنْصَرُونَ
نعم هر ينزو الله فلوكتين سركي يناسو يفتع منا منين دليل ديسا هر ينزو بذات إيه إيماني با هر ينزو سنا ننسنا شي قبر كنغري و دس أيوة أكو ونن أيش الناس دسكي كي نشركا لكافر سيما الله سبحانه وتعالى dan haka Allah yace duk da wayannan hujjojin da dalilai da aka kawo na alqur'ani wa in yaraw kisfan min as-sama in koda inda za su ga wani yanki na sama a ce ga wata azaba yankin sama ya rufto ya fado zai fado zuwa gare su shine wa in yaraw kisfan min as-sama inda za su ga wani yanki daga sama saqitan yana ne fadowa zuwa ƙasa yaqulu za su rinka cewa sahabun marqum za su ce ai girgije ne kawai ya daskare wani ya taru akan wani shine ya fado ba wani azaba bane ba wata aya bace daga wurin Allah subhanahu wataala inda aya ta ido da ido za ta zo tunda suna neman cewa inda gaske manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam yake yi to ya sa sama wani yanki na sama ya yanko ya fado ƙasa فأسقط السماء كما زعمت علينا أو تسقط السماء كما زعمت علينا كسفا أو تأتي بالله والملائكة قبيلا كودي إن كان صومي إيماني دكي كينكو من ونينكي نسما يفاتو قسم غني دا إدم منا كلو سنني إيماني دكي تكاو مي أبو بوا نجدير و وانا ويسيانونا مسوانا أبن ذاتي إيماني daga ciki akwai a yanko musu wani yanki na sama ya fado ƙasa su gani shine Allah ya ce wa in yaraw kisfan min as-sama'i saqitan inda za su ga wannan yankin na sama ya fado ƙasa ya kulu za su rinka cewa sahabun marqum za su ce ai girgije ne kawai ya tattari ya daskare ya fado kawai ba wani abu bane ba wai yankin sama bane kawai daskararren girgije ne ya fado daga sama shine ya kulu sahabun marqum wannan yana daga cikin dalilai da suke nuna mana haƙiƙanin ilimin Allah subhanahu wataala cewa Allah ya san duk abin da ya wuce a baya ya san kuma abin da yake faruwa a yanzu kuma ya san abin da zai zo a nan gaba sannan ya san abin da ba zai faru ba inda ma zai faru kuma ga yanda zai kasance shine wa in yaraw kisfan min as-sama'i saqitan inda ace za a yanko da saman ma ta fado din za a yi hakan ba za a yi ba amma inda za a yin kuma ana yi ga abin da za su fada haka Allah ya fada cewa da za a yin kuma ga amsar da za su bayar ya san kuma amsar da za su fada din yaqulu sahabun marqum za su ce kawai wannan daskararren girgije ne ya fado a ce ai Allah ya saukar da aya an yi girgizar ƙasa a ce ai kawai dan wani gocewar dabi'a ne aka samu a ƙarƙashin ƙasa sai kaza ya faru shine wannan abin ya faru ba za su yadda wannan aya ba ce ba za su yadda azaba ba ce daga wurin Allah ba za su yadda wannan wani wa'azi ne Allah yake mahalitta ba duk abin da ya faru za su yi kokari su kwakuro su ce ai kaza ne ya faru sai kaza yayi da haka ba sa daukan wannan a matsayin aya ba sa daukan shi a matsayin darasi shine wa in yaraw kisfan min as-sama'i saqitan yaqulu sahabun marqum kenan duk wata aya da za a zo musu da ita ko da ayar da za su gani ido kuru ne to ba za su yi imani da wannan ayar ba ba za su yadda ba kamar yadda Allah madaukakin sarki yake ce mana walau fatahna alaihim baban min as-sama'i فظلوا فيه يعرجون لقالوا إنما سكرت أبصارنا بل نحن قوم مسهورون الله أتي كيدا ماذا أبو إيمس قوفوف سما أتي ينزل سجوس هو سما سودة كان سجيس تنفتا شيء ولو فتحنا عليهم بابا من السماء فظلوا فيه يا أرض يزمتنا هوا متاكلا متاكلا سجي سما سجني أتي الله أتي إن دا ذا أي حكا فظلوا فيه يا أرض لقالوا زاسرين أتيوا إنما سكرت أبصارنا أم بجد إذا نمني رفع إذا أكيمنا بل نحن قوم مصبورون كي سهري كوي أكيمنا بما رفع إذا بني كوي سهريني أكيمنا إذا منيتي غنن جامنا من هو سما جامنا من جمالا إخو جامنا من جد أبن دعكي فتا كوي سهريني حكا ذات سي إن دعا الله إن دعا أبو لسما دكنس سجيس غني دعاك تنان دوة آية دعا أكاو مسو ba zai sa su yi imani ba a wani wurin ma Allah madaukakin sarki yace walau nazzalna alayka kitaban fi irtasin falamasuhu bi aidihim laqala alladhina kafaru in hadha illa sihrun mubin Allah yace inda za mu sako musu da takadda littafi gashi nan a rubuta a takadda a rubuta gashi nan daga Allah Allah ya ce wannan manzon Allah ne wannan littafin kuma da aka saukar da shi Qur'ani littafi na ne nine na saukar da shi Allah ya ce da za a sako musu da wannan takaddun a rubuce daga sama daga ga takaddunan suna saukowa an rubuta suna da komai ga tawana ga tawani duk a ba su takadda a rubuce daga wurin Allah subhanahu wata'ala Allah madaukakin sarki ya ce laqalu da cewa za su yi haza sihirun mubin ai sihiri ne wannan kawai sihiri akai mana kawai muke ganin takadduna saukowa daga sama da haka wannan ba wani abu bane wanda zai sa mu yadda da shi kenan duk abin da za a yi musu ba za su yadda ba shi yasa Allah madaukakin sarki yake cewa walau nazzalna ilaihimul malaikatu ilaihimul malaika wa kallamahumul mauta wa hasharna alaihim kulla shay'in qubulan ma kanu liyu'minu Allah sai inda za mu sauko da malaiku a ce ga malaiku ana gani mala'ika yazo yace eh wannan abin da aka zo da shi gaskiya ne ku yadda Allah ne ya aiko shi a ce shi yazo ya isar da sakon kuma ga ne ta aliki mala'ika yazo ya yi ta aliki akan sakon ya tabbatar da cewa daga Allah sakon yake wa kallamahumul mauta Allah yace inda za mu tayar da matattu su musu magana yace jama'a da aka sani a kabarin nan naga abin da na gani an yi kaza an yi kaza an yi kaza a ciki duk abin da ake faɗa din nan a kabari yanzu na tabbatar na gani gani da ido shine wa kallamahumul mauta wa hasharna alaihim kulla shay'in qublan Allah yace mu tayar musu da komai a gaban su suna gani a tayar da matattu a tayar da duk abin da za a iya tayarwa su gani da ido cewa gashi Allah ne yake yi Allah yace ma kanu li yu'minu ba za su yi imani ba da kan kaga an fada ma bayani daga Allah ko manzon Allah ka yadda kai imani ka karba ka gamsu to ka gode ma Allah subhanahu wataala akan ni'imar shari'a da Allah ya yi maka amma Allah bai so ka da shari'a ba di yadda za a kawo maka hujja da dalili duk abin da za a kawo abin da kana gani ido da ido kuru-kuru amma ba za ka iya karba ba haka nan za ka rufe ido ka ci gaba da abin da kake yi in an yi tsayani ka ce inna wajadna aba ana ala ummatin ai haka muka gada iyaye da kakanni wace iyaye da kakanni ne ba zai iya bari ba cike ne ya ci gaba da tafiya akan wannan ya ci gaba da zama akan wannan idan fata ne su fata tare idan lalacewa ne su lalace tare shi ba gaskiya ne a gaban shi ba kuma gaskiyar yake nema ba da haka duk wanda baya neman gaskiya ji yadda aka kai ga kawo mai hujja ba zai iya yin imani ba shi yasa Allah ya ce innal ladina haqqat alaihim kalimatu rabbika la yu'minuna walau ja'atuhum kullu ayatin hatta yarau al'azab al'alim Allah ya ce wanda a kalmar ubangijin ka tabbata ta gama tabbata akan su la yu'minun ba za su yi imani ba walau ja'atuhum kullu ayatin ko da ka zo musu da kowace irin aya ayoyi na karantawa na alqur'ani ko kuma ayoyi na mu'jiza duk wata aya da zaka zo musu da ita ba za su yarda da ita ba, ba za su yi imani ba. Haka za su ce a bar su akan abin da suke kai, kowa ya je ya rike nashi, lakum dinukum wali yadi. Haka ba kowa ya je ya rike addinin shi, shi a bar shi akan abin da yake kai. Haka Allah madaukakin sarki yace wa iya rawkit fa min as-sama'i saqiban yaqulu sahabun marqum. Ko da za su ga wani yanki na sama ya fado kasa, za su ce kawai wannan girgije ne, sashin su ya dankare akan sashi, dan haka ya fado ba wani abu bane. Haka ba za su yi imani ba. Sai Allah madaukakin sarki ya musu gargadi da tsawatarwa mai tsanani. Allah ya ce fadarhum, Allah ya ce to ka kyale su kawai, an gama magana, bar su kawai, kowa ya je yi abin da ya ga dama. Hatta yulaqu yawmahum alladhi fihi yus'aqun, har sai sun haɗu da ranar da za su halakar su za ta tabbata a ciki. Ka rabu da su kawai, tunda maganar hujja duk an gama, duk wani dalili an kawo, to a bar su su ci gaba da tafiya akan abin da suke tafiya din. Hatta yulaqu yawmahum alladhi fihi yus'aqun, har sai sun haɗu da ranar da za su halaka a cikin ta. Suka ce yus'aquna, ana nufin yuhlakuna, ranar da za a halakar da su. Waɗansu kuma suka ce yus'aquna, ma'ana ya mutun, har su haɗu da ranar da za su mutu. Duka dai ma'anar tana komawa zuwa ga a bar su su ci gaba da abin da suke kai har zuwa lokacin da ƙarshen al'amarin su zai zo. Sawa'un ƙarshen al'amarin ta hanyar mutuwa ne su mutu, koko ta hanyar halaka ne da za a saukar da halaka a gare su gaba ɗaya a halakar da su. Duka dai a bar su har zuwa lokacin da Allah maɗaukakin sarki ya tattala ya ware cewa zai azabtar da su, ko kuma zai ɗauki rayukansu ya mai da su zuwa gare shi, su je su haɗu da abin da suka aikata, ko na alkhairi ko na sharri. Shine fadarhum hatta yulaqu yawmahum alladhi fihi yus'aqun. Wata rana ce yawmahum alladhi fihi yus'aqun din, Allah ya ce yawma la yughni anhum kaiduhum shay'an, ranar da kaidin da suke kullawa da makircin da suke kullawa ba zai amfanar da su da komai ba. Ba za su iya kubutar da kansu ba. Sun gama kulla makircin, sun gama kulla kaidin, amma kuma wannan kaidin yau ba zai amfanar da su da komai ba. Ba zai iya kubutar da su daga azabar Allah ba. Kaidin da ba zai iya hana ka ka mutu ba, kaidin da ba zai iya hana a yi maka azaba ba idan ka mutu, to wannan kaidin ba shi da amfani, ba zai amfanar da kai da komai ba. Da haka Allah ya kamanta shi da cewa yawma la yughni anhum kaiduhum shay'an wa la hum yunsarun, sannan kuma ba za a taimake su ba. Kaidin su din ba zai amfanar da su ba, ma'ana su ba za su iya amfanar da kansu da komai ba. Wa la hum yunsarun, kuma ba za su samu wani daban wanda zai iya taimakon su ba ya kubutar da su daga azabar Allah subhanahu wa ta'ala. Sawa'un azabar ta lahira ce koko azabar ta nan duniya ce, wannan ba za su iya kubutar da kansu daga kowane nau'i daga nau'o'in azabar ba. Shine ma'anar yawma la yughni anhum kaiduhum shay'an wa la hum yunsarun, ba ne taimako a wannan ranar. Yawma la tamliku nafsun li nafsin shay'an wal amru yawma idhin lillah, ranar da wani rai ba zai iya amfanar wani rai da komai ba. Shine wala hum yunsarun, da haka baka isa ka samu wanda zai iya taimaka ma a wannan ranar da kowane irin abu ba na taimako. Wayanda suka fi kowa kusanci gare ka ma gudun ka suke yi. Yawma yafirru almar'u min akhi wa ummihi wa abi wa sahibatihi wa bani li kulli imri'in minhum yawma idhin sha'nu yughni, da haka rana ce wanda yake wala hum yunsarun, ba za a taimake su a wannan ranar ba, domin kowa ma wanda kake tunanin ya taimake ka shi ma yana ƙoƙarin ya sami yadda zai kubutar da kanshi ne. Da haka kaidinka da iya makinci da iya ƙulla-ƙulla a nan duniya ba zai maka amfani ba, haka kuma ba zai maka amfani a ranar alƙiyama ba. Waɗanda kuma kake ganin suna tare da kai su ne naka, ko yaushe tare ake haɗuwa ana ƙuƙullawa, wala hum yunsaruna, ba za su iya taimakonka da komai a ranar alƙiyama ba. Da haka kowa ya tsaya ya zama kanshi ya sani, ya aiki da kanshi, kada ya dogara da wani, kada ya roɗi da taron jama'a ko ya roɗi da waɗansu mutane wanda yake ganin suna bayan shi ko suna tare da shi. Akwai ranar da za a wayi gari, kowa shi kaɗai ne, babu mai buƙatar ya ga wani, ballantana ma ya taimaka mai da wani abu. يوم لا يغني عنهم كيدهم شيئا ولا هم ينصرون. نعم.
وإن للذين ظلموا عذابا دون ذلك ولكن أكثرهم لا يعلمون.
نعم.
واصبر لحكم ربك فإنك بأعيننا وسبح بحمد ربك حين تقوم ومن الليل فسبحه وإدبار النجوم.
نعم. الله مدعوك تنسل كيسي وإن للذين ظلموا هم للي الظالمين ولن دسك كافر تيمة الله سك كافر تيمة من زن الله صلى الله عليه وآله وسلم عذابا سنا دوت عذابا دون ذلك كافون وتشن عذابا دعك فتاسي وفضرهم حتى يلاقوا يومهم الذي فيه يسعقون. كافون أكي وتشن عذابا توافيكم وتش عذابا ودى تجد كافين إتا إتتي عذابا دون ذلك عذابا دى تجد كافون وتشن ببر عذابا وتتي عذابا دى تجد كافون وتشن ببر عذابا ولن سمع لميسك في أدوني يعني waɗansu kuma suka ce a ana nufin azabar kabari da haka suka kafa hujja da wannan ayar daga cikin dalilai da suke tabbatar da azabar kabari cewa wa inna lillazina zalamu azaban duna zalika domin a can an yi maganar azabar lahira ne fadarhum hatta yulaqu yawmahum alladhi fihi yus'aqun sai aka ce kuma suna da wata azaba kafin wannan sai suka ce kenan ana nufin azabar kabari wanda za a azabtar da su kafin tashin alkiyama waɗansu kuma malamai suka ce a'a ana nufin azaban duna zalik azaba a nan duniya irin azabar da Allah yake yi ma bayi ya jarrabe su da yunwa da talauci da fari wannan yana daga cikin nau'i na azaban duna zalika waɗansu kuma suka ce a'a daga abin da ake nufi da azaban duna zalika shine kisa da za a yi musu kamar yadda Allah madaukakin sarki yake cewa qatiluhum yu'azzibuhumullahu bi'aydikum ku yaƙe su Allah zai azabtar da su da hannayenku ma'ana Allah zai yi amfani da hannayenku ya azabtar da su shine qatiluhum yu'azzibuhumullahu bi'aydikum da haka suka ce shine azaban duna zalika din anan da haka kisa da aka yi musu a Badar da kisa da aka yi musu a Uhud da kisa da aka yi musu a sauran yaƙe-yaƙe da manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam suka yi da sahabbai wannan shine wa inna lillazina zalamu azaban duna zalika an yi musu azaba karama kenan kafin a je babbar azaba kamar yadda Allah yake cewa wala nuziqannahum min al'azabil adna dun al'azabil akbari za mu dantsana musu kara azaba ta kasa kafin a je babbar azaba to shine ma'anar in wa inna lillazina zalamu azaban dun zalika walakinna aktharuhum la ya'lamun Allah yace amma aktharin su basu sani ba basu san cewa Allah madaukakin sarki zai azabtar da su shi yasa waɗanda suka ce a nan duniya ne suka ce basu san Allah zai azabtar da su a nan duniya ba kamar irin halin da mutane suke ciki da an shiga hali na azabar Allah Allah yana azabtar da mutane da miyagun laifukansu sai wannan ya ce wane ne ya ja mana wannan ya ce wane ne ya haifar mana wannan ya ce wane ne baya ɗaukan wannan azaba sai daga cikin azabawi na Allah wanda yake yi ma mutane shine walakinna aktharuhum la ya'lamun da yawan su basu sani ba idan aka azabtar da su din ma basu san azaba ba ce kamar yadda manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam yake cewa munafiki idan yayi rashin lafiya to daidai yake da raƙumi kamar misalin raƙumi ne bai sani ba me yasa aka kwance shi me yasa aka daure shi kuma bai san me yasa aka kwance shi ba amma mumini ba haka yake ba idan an daure shi ya san dalili cewa tunatarwa ne azabtarwa ne daga Allah Allah yana so ya dawo da shi ya dawo da shi kan hanya Allah yana so ya fadakar da shi dangane da wani abu da yake aikatawa ya tuba ya koma zuwa ga Allah da haka an daure shi ya san me yasa aka daure shi da haka sai ya gaggauta tuba ya koma zuwa ga Allah ya nemi gafara sai Allah madaukakin sarki ya kwance shi amma munafiki bai san da wannan ba yana cikin azabar ma bai san a cikin azaba yake ba kamar yadda al-Imam Ibn al-Jawzi yake cewa mafi munin uquba da Allah zai yi ma bawa shine Allah ya saukar mai da uqubar kuma bai ma san uquba ce ake yi mai ba to wannan ita ce uquba da ta fi kowace muni ai ma uqubar kuma baka san uquba ba ce da haka Allah ya ce wa inna lil ladina zalamu azaban duna zalik, lallai waɗanda suka yi zalunci suna da wata azaba kafin waccan babbar azabar ta lahira, walakin aktharuhum la ya'lamun, amma dai da yawa daga cikin waɗanda suka yi zalunci ba su san cewa akwai azabar ba, ko kuma ba su san cewa ma ana azabtar da su din ba, suna gani kawai cewa wani abu ne ya faru shi yasa kaza ya faru shi yasa ba sa samun kaza, da haka daga wani abu ya faru zai wannan abin zai kau, ba su san cewa azabar Allah ba ce subhanahu wa ta'ala. Sai Allah madaukakin sarki ya dawo kan manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam, ya ci gaba da lallashe shi da bashi hakuri, ya ci gaba da hakuri akan abin da yake, ga dai duk wani dalili da hujja ya gama isarwa ya gama kawowa, amma har yanzu dai masu wayanda ya kamata su yi imanin sun yi imani, suna nan suna ci gaba da kangarewa da ci gaba da batanci da zagi ga manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam. Sai Allah ya ce wasbir li hukmi rabbika, kayi hakuri da hukuncin ubangijinka, haka Allah ya hukunta, haka Allah ya tsara, haka Allah ya kaddara, shine ya hukunta cewa kai annabi ne zaka zo ka isar da sakon Allah, haka kuma shine ya hukunta cewa ga abubuwan da za su biyo baya idan ka zo da wannan sakon, da haka kayi hakuri ka ci gaba da hakuri kamar yadda kake hakuri. Shi yasa a wani wurin sai Allah ya ce fasbir kama sabara ulul azmi minar rusul, kayi hakuri kamar yadda ulul azmi daga cikin manzanni su ma suka yi hakuri, ana tuna mai cewa ai kafin shi an yi wasu annabawan kuma su ma sun fuskanci irin waɗannan kalubalen da wannan matsalolin, da haka yayi koyi da abin da suka yi na hakuri, ya ci gaba da jurewa ya ci gaba da hakuri, kamar yadda manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam da yawa idan an faɗa mai wani abu na cutarwa idan yayi fushi ran shi ya ɓaci, sai manzon Allah ya tuna sai ya ce rahimallahu akhi Musa waqad uziya bi akthara min zalika fa sabar, yace Allah ya gafarta ma dan uwana annabi Musa alaihi salam, an yi mai abin da yafi wannan kuma ya hakura, da haka sai ya tuno ma kanshi annabi Musa da sauran annabawa waɗanda aka yi musu cutarwa munanan cutarwa suka yi hakuri, sai ya auna da abin da shi aka yi mai, sai shi ma sai ya hakura yayi aiki da fadin Allah madaukakin sarki fasbir kama sabara ulul azmi minar rusul wala tasta'jil lahum, dan haka kada kai musu gaggawa a kan Allah ya ce bana kada ka roƙi a halakar da su yanzu, a yi gaggawar halakar da su, ka ci gaba da hakuri ka ci gaba da isar da sakon Allah mai girma da buwaya. Sai Allah ya ce fa innaka bi a'yunina, lallai kai kana kan kulawarmu, ma'ana muna kulawa da kai, muna lura da kai, muna kallonka, muna sa ido akan al'amuranka. Kenan idan Allah madaukakin sarki ya ce yana kula da manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam, anan garanti ne ake ba manzon Allah cewa ba abin da zai same shi sai ya gama wannan aikin da Allah ya aiko shi da shi. Fa sayakfikahumullah wa huwa as-sami'ul 'alim, Allah zai isar maka zai kare ka daga duk wani kaidi da sharrinsu. In ba kariyar Allah ba, ba wanda ya isa ya shigo garin Makka yayi abin da manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam yayi, da haka kariya ce tsantsa ta Allah subhanahu wa ta'ala, a gaban idan shi an kama sahabban shi an kashe na kashewa. To me yasa ba za a kashe wanda ya ce shine jagoran abun ba, a huta da abun gaba daya? Me yasa ba za a daura wanda shine yazo da abun ba a huta gaba daya, amma duka ba abin da ya isa yayi wa wannan, za a kamo wancan a daure a sa mai mari a azabtar da shi a kashe wancan, amma shi yana nan yana rayuwa a garin Makka ba kowa, ba wasu security, ba wasu masu gadi, ba kowa, yana nan yana rayuwar shi kuma ba wanda ya isa ya taba shi. Shine fasbir li hukmi rabbika fa innaka bi a'yunina, kana kan kulawar mu da tsaron mu, wanda yake kan tsaron Allah da kulawar Allah to duk duniya gaba daya ba wanda ya isa ya taba shi, daga kariyar Allah ita ce kariya, wanda kuma ya rasa kariyar Allah da kulawar Allah to wannan ba shi da kariya, ba wani abin da zai iya kare shi, domin duk kariyar da mutum yake da ita a duniya an gane irin wannan kariyar wanda aka keta kariyar aka kai zuwa gare shi, amma wanda yake dauke da kariyar Allah manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam, haka ya gama shekara 23 na annabta a cikin wannan kariyar ta Allah, sai da ya gama isar da sakon Allah gaba daya, sai da ya tsaya ya ce jama'a a sheda na isar da sako, suka ce ka isar, ka gama, ya ce Allahumma fashhad, ya Allah ka sheda na gama. Da haka rayuwar manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ta zo karshe kenan. Inna idza jaa nasrullahi wal fath wa ra'aita an-nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir innahu kana tawwaba. Da haka ya gama isar da sakon Allah subhanahu wa ta'ala, sai kuma komawa zuwa ga Allah mai girma da buwaya. Amma dai wani yazo ya kashe shi, ko wani yazo ya hana shi isar da wannan sakon, ba zai taba yuwa ba. Fasbir li hukmi rabbika fa innaka bi a'yunina sanana. Da haka wannan ayar ta tabbatar da kulawar Allah ga manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam, kuma ta tabbatar mana da wata sifa daga cikin sifofin Allah subhanahu wa ta'ala, shine sifar ido. Cewa Allah madaukakin sarki yana da ido. Ya idan Allah yake ba mu sanya idan Allah yake ba, amma mun san me ake nufi da ido, dan haka ba mu sanya na Allah yake ba. Bincike kuma akan ya idan Allah yake, wannan bid'a ce a addini. Da haka mun yarda Allah yana da ido, amma idan da yake laysa kamithlihi shay, babu wani abu irin Allah, ba abin da yake irin Allah subhanahu wataala. Amma dai mun yarda yana da ido, kuma mun san me ake nufi da ido, amma ba ma sifanta Allah da halitta, ba kuma ma kore ma Allah abinda Allah ya sifanta kanshi da shi. Da haka mun yarda Allah subhanahu wataala yana da ido kamar yadda ya faɗa, wasbir li hukmi rabbika fa innaka bi a'yunina wasabbih bihamdi rabbika. Sai Allah ya ce ma manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam, ka ci gaba da tasbihi da kuma godiya ga Ubangijinka. Ma'ana kana cewa subhanallah walhamdulillah, subhanallahi wa bihamdihi, duka wannan yana cikin wasabbih bihamdi rabbika, ka yi tasbihi da kuma godiya ga Ubangijinka. Hina taqum, a lokacin da kake tashi. Waɗansu suka ce abinda ake nufi da hina taqum anan, ana nufin lokacin da ka tashi daga bacci, shine ma'ana wasabbih bihamdi rabbika hina taqum, ka yi tasbihi da tahmidi a lokacin da ka farka, ka tashi daga bacci bayan ka kwanta. Waɗansu kuma suka ce a'a, ba maganar bacci ake yi ba, ana maganar lokacin da ka zauna a wurin zama, ka tashi, za ka tashi daga wurin, ka yi kaffaratul masjid, ka yi kaffaratul majlis. Subhanaka Allahumma wa bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk. Kama yanda manzon Allah ya faɗa, cewa duk wanda ya zauna a majalisi yayi surutu, idan ya tashi daga majalisin yace subhanaka Allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk, zai zama mai kaffarar abinda ya aikata a wannan majalisin. Sai suka ce wannan shine ake nufi wasabbih bihamdi rabbika hina taqum, ana lokacin da ka tashi daga mazauninka, daga majalisin da kake zaure, kai kaffaratul masjid majlis. Waɗansu kuma suka ce a'a, hina taqum ana nufin hina taqumu ila salati, lokacin da ka tashi za ka yi sallah, kai subhanaka Allahumma wa bihamdika, shine kai istifta, addu'ar da ake buɗe sallah da ita, kai istiftahi kafin ka tashi, kafin ka fara sallah, shine ma'anar hina taqum din. Da haka waɗansu suka ce daga bacci, waɗansu kuma suka ce tashi sallah, waɗansu kuma suka ce tashi daga majalisi. Amma al-imamu Ibn Jarir rahimahullahu ta'ala ya rinjayar da cewa ana nufin lokacin da ka miƙe daga bacci. Sai Allah ya ce wa minal layli, sannan kuma da daddare, idan dare yayi, anan an yi magana da cewa hina taqum, lokacin da ka tashi. Sai aka ce wa minal layli, sannan kuma da daddare, fasabbihu, har ila yau ka ci gaba da tasbihi, kana tasbihi ga Allah subhanahu wa ta'ala da daddare. Wa idbaran nujum, haka kuma lokacin da taurari suka bada baya za su ɓace, ma'ana lokacin da alfajir zai fito, ko lokacin da alfajir ya fito, shi ma ka yi tasbihi. Sai suka ce anan tasbihin da ake nufi wa minal layli fasabbihu, ana nufin sallar magariba da isha'i. Wa idbaran nujumi kuma suka ce ana nufin raka'atanul fajri da ake yi kafin asuba. Waɗansu kuma suka ce a'a, ita kanta sallar asuba ɗin ita ce ake nufi wa idbaran nujum. Ala ayyi hal, ayoyin dai suna nufin tasbihi da kuma tahmidi ga Allah subhanahu wa ta'ala, da yawan zikiri da ambaton Allah a waɗannan lokutan. sawa'un lokacin da mutun ya tashi daga bacci ne ko lokacin da mutun ya tashi daga majalisin da ya zauna ko kuma lokacin da mutun ya tashi sallah ya zama yana yawaita ambaton Allah da zikiri haka kuma da daddare lokacin da zai kwanta ko kafin ya kwanta din ya zama yana yawan ambaton Allah subhanahu wata'ala tasbihi da tahmidi haka kuma lokacin da taurari suka zo bacewa mana lokacin da alfijir ya zo fitowa ya zama mutum yana zikirin Allah yana ambaton Allah sawa'un a cikin sallah ne ko a wajen sallah da haka mutum ya zama ya nazinci waɗannan lokutan ya kiyaye su kuma yana kokarin aikata ayyuka na alkhairi a cikin su da haka a takaice wannan shine abin da Allah madaukakin sarki ya rufa wannan surar da shi ya umarci manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam dai shi yasa malamai suka ce waɗannan abubuwan da aka faɗa ma manzon Allah wasbir li hukmi rabbika yin hakuri da kuma tasbihi da tahmidi suka da kuma sallah da daddare waɗannan abubuwan guda hudu suka ce dalili ne da yake nuna cewa su ne maganin duk wata matsala ta rayuwa da mutum ya samu kanshi a ciki idan ya lizince su to zai fita daga cikin waɗannan matsalolin saboda su ne Allah ya ba manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam da cewa ya rike ya ci gaba da aikin da yake na da'awa duk da matsaloli da kuntatawa da tsanani na rayuwa da yake fuskanta daga wurin mutanen Makka Quraishawa aka ce ya rike waɗannan abubuwan ya ci gaba da yi ma'ana Allah zai kawo mai mafita Allah zai bashi kyakkyawar mafita a cikin al'amarin shi wannan kuma shine abin da ya faru da manzon Allah din sallallahu alaihi wa alihi wa sallam to haka duk wanda ya samu kanshi a wani yanayi da wani hali idan ya lizinci waɗannan abubuwan to Allah madaukakin sarki zai buɗa mai zai yaye mai wannan damuwar da wannan matsalar da yake ciki da haka a takaice wannan shine kaɗan daga cikin abinda wannan sura mai albarka ta kunsa Allah madaukakin sarki muke roƙo ya sanya mu cikin masu sauraron magana da yin aiki da mafikenta ya yafe mana kurakuranmu ya yaye mana bala'o'i da musibu da suke damu a wannan ƙasa wanda suke cikin kunci na kamawa da kuma tsarewa na 'yan ta'adda Allah madaukakin sarki ya kubutar da su ya tsare musu imanin su da addinin su da mutuncin su ya kubutar da su ya dawo da su cikin iyalan su lafiya waɗanda kuma ba su shiga ba Allah madaukakin sarki ya ƙara tsare su waɗanda suke aikata waɗannan miyagun ayyukan da waɗanda suke da hannu a ciki Allah ya shiryar da su idan ba masu shiryuwa ba ne Allah madaukakin sarki ya halakar da su kamar yadda yake halakar da azzalimai a cikin bayin shi Allah madaukakin sarki ya yaye mana ya zaunar da mu lafiya wallahu alam wa sallallahu wa sallama wa baraka ala nabiyyina muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in subhanaka allahumma wa bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala al mursalin walhamdulillahi rabbil alamin